أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو بكوي غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو دتلاتن دبيو ودوان رانا تيدي ديدا بكوي غوات takwas na shekara ta 2011 ta miladiya zamu tashi darasi na bakwai a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya bamu albarkacin wannan watan kuma ya bamu albarkacin karatun alqur'ani a cikin sa aya ta 35 a cikin suratul maida insha Allah. Tambayoyi, tambaya ta farko yace wannan yace yana tambaya meye hukuncin macen da ta zubar da ciki. Macen da ta zubar da ciki ba tare da wata illa ba, ba tare da uzuri wanda shari'a ta yadda da shi ba, ta dauki rai, tayi kisan kai, yana daga cikin wa'adul banat, wato binne yaya, shi ma wani nau'i ne na binne yara wato da ransu, kamar yadda ake yi a lokacin jahiliya. Idan ya zamanto cewar ciki halitta ne daga cikin halittar Allah, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewar wanda yayin da wata mace ta doki cikin kishiyarta da wato irin sandan nan da ake kafa haima da shi, ta dauka ta buge ta a ciki, ta sa cikin ya zube, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mata biyan diya, shine ghurratu abdin aw ama, shine wato a samu bawa ko baiwa ta dauke shi ta danka shi ga hannun su magadan wannan cikin, wannan wato mai cikin, magadan da za su ci, da idan da a ce an haifi yaron wanda za su ci gadon, to sai a raba wannan kuyanga tsakaninsu, ma'ana da uban da ita uwar da ƴan uwansa, wato da uban da uban da ita uwar wanda yake su ne za su yi gado, a raba wannan baiwa tsakaninsu, wanda ya nuna kan cewa kenan wato shi rai a ciki yana da alfarma, yana da hurma, don haka duk wanda ya zubar, idan zubar da shi ya zamanto yana daga cikin kashe rai ba da haƙƙi ba, daga cikin asaba al-mubiqat, manya-manyan zunubai guda bakwai waɗanda suke halakarwa. A halin kawai da ake zubar da ciki shine idan ya zamanto cewar ci gaba da ɗaukan cikin ko ci gaba da goyen cikin zai kai ya zuwa ga halakar ita uwar, zai kai ya zuwa ga halakar uwar ta haƙiƙan aw zannan, wato an tabbatar haka ko kuma bisa zato mafi rinjaye. To idan haka, idan likitoci masana guda biyu suka yi hukunci akan wannan, to za a iya zubar da ciki din, saboda shi wannan rayuwarsa ba tabbatacciya bace, ta yiwu ya zamanto cewar a haife shi ba rai, amma ita kuma rayuwarta tabbatatta ce. Saboda haka, domin samun abin da yake babu tabbas, ba za a rasa abin da yake tabbatacce ba, na haka shari'a ta yi hukunci akan irin wannan hali. Idan ya zamanto cikin zai bijirar da rayuwar uwar ga halaka, ga hatsari, ga halaka, to wannan sai a zubar da ciki. Baya daga cikin wannan dalilin ya zamanto idan kawai ta ga tana so ta huta ne daga haihuwa, ta ce za ta zubar da ciki, ko kuma don saboda tana gudun abun kunya, ta ce za ta zubar da cikin. Haƙƙin rai shi ake ƙaddamarwa akan haƙƙin mutunci, domin tartibin daruriyatul khams shi ne na farko tsare addini, sannan tsare rai, sannan tsare hankali, sannan tsare dukiya, sannan tsare hankali, sannan na ƙarshe tsare mutunci. A bisa wannan tartibin suke zuwa, don haka ana iya haƙura da rai don a tsare addini, don haka ake jihadi. Ana iya salwantar da dukiya don a tsare rai, dan haka idan mutum yazo daukar dukiyarka dan ka tsira ka iya bashi dan rayuwarka ta tsira. Ana iya amma ba a wato salwantar da rai dan mutunci ya tsira, duk da sunna ta nuna ana iya salwantar da rai dan dukiya ta tsira. Mutum in ka zo in zai dauke dukiyarka ka kai wato ka yaki da shi koda zaka rasa ranka, saboda sunna yadda sunna ta yi togaciya akan wannan tartibin. To amma wajen mutunci ba za a ce za a rasa rai ba domin a tsare mutunci, saboda haka idan ana gudun wai mutunci zai baci, wannan ba dalili bane na azubar da ciki. To waɗannan ma ɗalibai ne da suke jarabawa da suke neman Allah ya yi musu addu'a, Allah ya ba su nasara, Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara a cikin jarabawa su, kuma ya sanya karatun ya zamanto na tsoron Allah ne. Sannan me ya hukuncin wanda ya yi aiki a coci aka biya shi, misali kamar aikin gini, bai halatta mutum yayi gini, mutum ya je ya gina coci ba, ko ya zo a ɗauke shi aiki yayi gyaran, wato yayi gini na gyaran coci, ko ya ɗauki motarsa ya zamanto yana jigilar kai mutane coci in ya san cocin suke zuwa, ko ya ɗauki abin hawansa ya ringa kai su wajen ibadarsu, domin wannan yana daga cikin taimakawa akan saban Allah. Wannan shine fatuwar jamahirin malamai. Imam Malik yayi nassi akan wannan dangane da mutum ya bada gidansa haya ga waɗanda za su mai da shi coci, ko ya gina coci, ko kuma ya ɗauki motarsa ya ɗauki abin hawansa domin ya ringa kai mutane wajen bautar coci, wajen bauta da ake yi a coci. Waɗansu malamai sun yi ruksa akan wannan kamar Imam Abu Hanifa, amma dukkan sauran mafiya yawan malamai gabaki ɗaya sun saba masa, wanda yake kuma wannan shine sahihi, saboda dalili ingantacce da mafiya yawan malamai suka kafa hujja da shi na faɗin Allah ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kada ku yi taimaka ma juna wajen saban Allah da wuce wajen wato saban Allah da kuma zalunci. Abinda suke yi saban Allah ne, don haka bai halatta a taimaka musu wajen saban Allah ba. Don haka wannan abin kuɗin da ya samu a cikin wannan aikin sai ya sadaka da shi, domin kuɗi ne wanda yake ba na halal ba, sai dai idan ya zamanto wato mai tsananci matsanancin talauci ne, to sai ya ci ta babin cewar wato larura ce ta sanya shi cin wannan dukiya. Amma in yana da wani hanya wanda yake zai samu kuɗi, to ya amfani da waccan hanyar, wannan kuɗin da ya samu ya bayar da shi sadaka, domin ya tsarkake dukiyarsa daga cin haram, domin wannan dukiyar haramun ce. Na'am, sayar musu da fili ba zai halatta ya sayar musu da fili ba. Mutum yana da fili ya sayar ma da waɗanda za su zo su gina coci, ko waɗanda za su zo su gina gidan club, ko waɗanda za su zo su gina hotel da za a rinka sayar da giya, ko waɗanda za su kafa kamfanin giya a wajen. Duk bai halatta mutum ya sayar da filin, kamar yadda ba zai ba su haya ba zai sayar da fili gare su ba. Gwamnati ko ta ba su fili domin su yi coci, wannan akwai tafsir. Ana tsayawa a duba dangane da masalih da mafasid, maslaha da barna, saboda ganin kan cewa daga cikin wato wajibin yarjejeniyar zamantakewa tare. Kaga a cikin alkawarin da aka yi tsakanin Sayyidina Umar da Nasara na Sham shine ba za su gina sabon coci ba, amma waɗanda suke da shi ba kwace musu ba. To wannan yana komawa ya zuwa ga maslaha, abinda ijtihadin shuwagabanni suka yi bisa shawara da malamai na duba maslaha da mafsada, tunda babu tunda abinda in an yadda su zauna a cikin musulmi an yadda su yi addininsu. Saboda haka akwai abubuwa waɗanda yake za a kyale su yi, wanda yake ba zai nuna ɗaukaka ga addininsu ba, amma kuma zai tabbatar musu da ƴancinsu na su yi addininsu, tunda shine ma'anar alƙawarin su zauna a cikin musulmi. To ballantana kuma idan ya zamanto zama ne da ake yi ba zama da aka yi rinjaye ane musu mu'amalan ahlud dimma ba, zama ne da ake na zaman sulhu, tunda zaman da musulmi suke kama a ƙasar Najeriya da waɗanda ba musulmi ba zama ne na kan cewa musulmi sun yi rinjaye a kansu ba, sun zamanto su waɗanda ba musulmi ba ahlud dimma ne. A zama ne na sulhu, na alƙawarin zamantakewa tare, kamar yanda zaman manzon Allah bai ma kai ma zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da Yahudawa farkon zuwan sa Madina ba, domin farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina an yarjejeniya ta sulhu, amma tare da miƙa wuyan su ga shugabancin manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi, da yadda su kan cewa shari'a ita ce take hukunci a Madina. To mu halin da muke ciki ba irin wannan halin bane, ya daga cikin halin da waɗansu malaman tafsiri suka kawo na musulmi yayin da ya zamanto kan cewar Andalus ta koma ƙarƙashin hukuncin ba musulunci ba, aka zauna aka yi sulhu cewa za a ƙyale musulmi su yi ayyuka na addinin su amma mulki ba na musulunci bane. To a cikin irin wannan dole sai an duba kowace qadiya, an duba ta da maslahatta da barnarta, a ga abin da yake abin da yafi shine maslaha sai ayi, abin da yake kuma shine karanci wajen barna sai ayi. Wannan yace menene matsayin bashi da ake bayarwa a ma'aikata wanda za a baka bashi bashin kayan abinci a cira a albashin mutum, kuma in ka tashi biya sai ka biya kuɗin fiye da yadda ake sayarwa a kasuwa, shin wannan ya halatta ko kuwa bai halatta ba? Wato wannan wannan babu laifi a ciki, tunda ciniki ne na bashi, ba kuɗi ne aka baka ba. Idan da wato ma'aikatar ce ta baka kuɗi cewa ga kuɗi nan ka je ka sai kayan masarufi, sannan aka yi kanti wanda ake sayar da kayan masarufin, sannan aka ce za ka rinka biya daga cikin albashinka da ƙari, to wannan ƙarin riba ne. Amma idan aka sayar maka, kamar alal misali ma'aikatar ta siyo kayan masarufi, shinkafa da gero da sukari da madara da omo da sauransu, aka ce duk ma'aikaci da yake aiki a wannan ma'aikata zai iya ɗaukan buhun shinkafa ya biya a rinka ɗauka daga cikin albashinsa tsawon wata uku, amma maimakon 8,000 da ake sayar da buhun shinkafa za a sayar masa 12,000 duk wata a rinka ɗaukan 4,000. Saboda haka kaga an ci ma'aikata ta ci ribar 4,000 ko ba haka ba? To amma kuma a maimakon ajali ya biya a hankali, wannan ya halatta, bai'ul ajal ne. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu, idan kun yi ciniki na bashi ya zuwa ga ajali abin ambato ku rubuta shi, wanda ya nuna cewa ya halatta ai ciniki ya zuwa ga ajali abin ambato. Kuma ciniki iyakance ribar da zaka ci, shari'a bata zo da iyakance riba ba a cikin ciniki, domin ka'idar shine wa ahallallahu albay, Allah ya halatta ciniki. Aka irin wannan aka sunsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a sunna ta tabbatar da shi na cinikin salami. Cinikin salam shine ka je ka bada kuɗi kaɗan akan a baka abu mai yawa bayan lokaci. Kamar mutum kana son ka sai wake, ka san yanzu wake a kasuwa tsada gare shi, sai ka je ka samu waɗanda suke cinikin wake ko kuma waɗanda suke noman wake, ka ce buhu na wake yanzu idan a kasuwa ana sayar da buhun wake 12,000 alal misali, ka san idan aka yi kaka buhun wake zai dawo watakila 8,000, sai ka je ka ce ina son a sayar min da buhun wake 100, kowane buhu a 8,000 ko kowane buhu a 7,000 zan biya yanzu kuɗi hannu, idan lokacin kaka ya zo ka ayyana watan, in ma kana so ka ayyana hatta kwanan watan, ka ce ran alal misali ka ce a cikin watan goma watan Oktoba tsakiyar wata a baka buhu 100 na wake, kowane buhu a 7,000, kowane buhu ɗaya a 7,000, kaga ka sayi waken nan da araha ka biya shi yanzu ka fawwala wato ka rasa wato ka matsa ma kanka kada kai amfani da wannan kuɗin, wannan 7,700 din ka bayar da ita, shi kuma wanda ka bashi dan kasuwa ne zai juye wannan kuɗin a cikin wata harka tasa, ya san nauyi ne a kansa, sai ya samo maka buhun wake 100 in lokacin yayi, ya amfana da kuɗin, kai kuma ka amfana da samun arhar wake a lokacin, dan da yanzu zaka saya ba zaka same shi a haka ba, kuma la'alla idan lokacin kakan ma ya zo ba lalle ka same shi a 7,700 ba, amma kun yi yarjejeniya shi ya yadda ya amfani da wannan kuɗin, amma in lokacin ya zo zai neman maka koda kuwa abinda zai same shi a kasuwa ya fi haka, amma ya yi amfani da wannan kuɗin. to asali abin da yake faruwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina, manoma suna buƙatar kuɗin dan su je su aiki a filin su, su sai na abin nan, su sai iri, su sai taki, su dauki yan kodago su yi musu aiki a gonar su, wanda inda cewa suke za su karɓi bashi ba lalle su samu bashin ba, amma tunda sun san abin da za su noma za su samu amfani a ciki, sai mutum ya zo ya ce ka sayar masa wusuki 60 na dabino da za a samu idan an yi girbi, kuma lokacin girbin nan sananne ne, ga kuɗin yanzu zai biya kowane abin nan, kowane wusuki ɗaya ga abin da za ka biya, sai ya biya kuɗi wanda yake kaɗan. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aslabtum abin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, kamar yadda Ibn Abbas ya ce qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina fawajadahum yuslifuna fi tamr as-sanata was-sanatayn faqala man aslafa falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum. Yazo ya same su suna yin wannan ciniki na salam ko na salaf, sai ce duk wanda yayi wannan ciniki yayi ciniki na wato awo wanda yake sananne ya zuwa ga ajali, ya zuwa ga lokaci wanda yake sananne. To kaga akasin bai'ul ajal, bai'ul ajal shine ka karba abun ka biya daga baya, ana bin ka biya kuɗi daga baya. Bai'us salam ka bada kuɗin ka karba abun da ka saya daga baya, shine kamar cinikin sautu kenan ko ba sautarere ba. Sautarere shine wanda zaka ce a soyo maka baka bada komai ba, amma kuma za a soyo maka. Mutum zai tafi kwatano soyo mota, kace da Allah a soyo min Toyota Corolla, baka bashi kuɗi ba, kana bin sa bashin Toyota Corolla yana bin ka bashin kuɗin mota. Wannan dai addainu biddaini kenan, wannan shine sautarere, wannan bai halatta ba. Dole wanda zai yi salam sai ya bada kuɗin yanzu, zai tafi Kotonu, idan da ya sayo Toyota Corolla a miliyan ɗaya za a zo a sayar da ita a Kano, tunda ka san zai tafi can sai kuka yi da wajewa da shi ka bashi 800,000, saboda haka ya je yayi amfani da wanda ya samu da 800,000 din nan, a nawa ya samu shi dai ya yadda ya san zai samu riba, kai kuma ka san za ka samu sauki na wato ba lalle ka kai sai ta a inda kuɗin ta yake a kasuwa yanzu ba. Wannan shine cinikin salam, saboda haka kun ga da salam da bai'ul ajal duk babin su ɗaya shine kan cewa a maimakon ajali jinkiri da ake samu ana samun sauki. Saboda haka wannan ciniki da dan uwa ya faɗa wanda ake a cikin ma'aikatu ya halatta babu laifi a cikinsa, matsawar ya zamanto cewar kayan masarufin ake bayarwa ba kuɗi ake bayarwa ba, ake cewa a rinka ɗauka daga cikin kuɗin mutum, daga cikin bashin kuɗin mutum, kamar yadda za a ce za a ba mutum bashi ya sai babur, ko za a ba mutum bashi ya kayan ɗaki, in ya so a rinka ɗauka daga albashinsa, amma za a ƙara wani kuɗi a kai administrative charges, wanda abin nan a shekara wajen uku da suka wuce gwamnatin Kano, lokacin gwamnatin Kano waccan wadda ta mutu ta Malam Ibrahim Shekarau, ta rusa wannan bisa fatawar da aka yi mata daga hukumar shari'a cewa wannan bai halatta ba, riba ne abinda ake karɓa caji, ko da me aka kira shi, a kira shi administrative charge, bai halatta ba, riba ne. Yanda aka ba mu ma'aikata kuɗi bashi, haka za a dawo a biya su, kuma aka yi circular a dukkan ma'aikatun Kano kan cewa duk ma'aikaci da aka bashi bashin babur ko aka bashi bashin sayan wato kayan gida, in ya tashi biya zai biya daidai yanda aka bashi ne, ba tare da ya ƙara koda kwabo ba, saboda tsare kofar riba. Wannan ina da masaniya akan wannan, don a lokacin da ina hukumar shari'a mu muka rubuta fatawar kuma aka yi aiki da ita. To amma idan ciniki ne ba kuɗi ba, to wannan babu laifi a yi shi, kuɗi ne shine wannan bai halatta ba. Wannan shi ma ya halatta, wanda ake cewa mutum ga abin saya, kamar a ce ga mota, idan za ka biya bayan wata ɗaya miliyan ɗaya, idan sai bayan wata biyu miliyan ɗaya da 200,000, idan sai bayan wata uku miliyan ɗaya da 400,000. Irin wannan ciniki babu laifi amma da sharaɗi ɗaya, idan aka rabu akan wanne ne, na kuɗi hannu ne yanzu ko na wata ɗaya ne ko na wata biyu, amma in aka rabu a haka, to wannan ya zamanto bai'ataini fi bai'a, ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, baka san wanne ne ba, saboda haka sai rigima ta tashi. Idan tsakiyar wata yayi sai ya kawo kuɗin sa, ya ce ai na saya kuɗi hannu ne, ce a ai tunda baka bayani a lokacin ba sai dai ka bayani na wata daya kaga sai rigima ta kasance to amma idan aka ayyana kace to na dauka akan zambiya a ƙarshen wata an ayyana cinikin ya zama to ɗaya ko ku ya zama to biyu ɗaya ne dan ka yadda cewa zaka biya miliyan 1,200 to irin wannan cinikin ya halatta ba bai ateni fi bai'a bane bai ateni fi bai'a shine ka ambaci ciniki biyu a cikin kullun ciniki guda ɗaya ba tare da ka ayyana wanne ne ba ya zama to ko wannan wanda yake wannan yana bude kofar rigima da fitina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
wannan ayar kwadaitarwa ce kan aikata abubuwa da za su kai mutum ya samu kusanci da Allah jalla wa ala an ambace ta bayan ayar da ta tsoratar akan wato yin muharaba yaki da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma yada barna a cikin kasa wannan uslubi haka yake na alqur'ani ana cikin tsoratarwa da gargadi sai kuma a shigar da abinda zai zamanto na kwadaitarwa saboda wannan yafi tasiri akan zuciya bayan an tsoratar da zuciya mutum ya ji tsoron Allah da narkon azaba da aka yi da gargadi mai tsauri sai kuma ya zamanto kwadaitarwa ta zo da zaburarwa to sai ya zamanto wannan kwadaitarwa da zaburarwa ta yi tasiri akan mutum ya zabura ya aikata al'amari din kuma mu sani fa alqur'anin nan na Allah ne tartibinsa yanda ake sanya ayoyin nan daga Allah yake domin in an saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma masu rubutun aya kusanya wannan ayar a surar da ake ambaton kaza da kaza a waje kaza da kaza saboda haka hatta inda tartibin ayoyin yake daga Allah yake da wasitar manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi to Allah shine ya halice mu shi ya san hanyoyin da wato zuciyoyinmu za su tasirantu da wa'azi za su tasirantu da umarni saboda haka yanda tsarin alqur'ani yake yafi komai isa matuƙa wajen tabbatar da tasiri mai inganci a cikin zukatan bani adam Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan umarni ne daga Allah ga bayinsa muminai da abinda imani yake hukuntawa na yin tsoron Allah domin imanin gaskiya shine yake hukunta mutum ya ji tsoron Allah ta hanyar yin abinda Allah ya ce da barin abinda Allah baya so wabtaghu ilayhi alwasila kuma ku nemi kusanci ya zuwa gare shi wato ku nemi duk abin da zai kusanta ku ya zuwa gare shi shine ma'anar wasila alwasila wato alqurbu min Allah ta'ala kusanci ya zuwa ga Allah ai ku nemi abin da zai ba ku kusanci ya zuwa ga Allah wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi a tabarkinsa a tabarkin Allah din kenan la'allakum tuflihun domin ku samu falahu domin ku samu rabo alfalah shine duk abin da kake nema ka samu kuma duk abin da baka so ka tsira daga gare shi duk abin da kake so ka samu duk abin da baka so kuma babu shi ka tsira daga gare shi wannan shine falahu babu shi a duniya yanzu mutumin da yake neman aure ya ga yarinya yana mutuwar santa, burin sa ya zama tukan cewa ya same ta. In ya riga ya same ta, gani yake ya gama farin ciki. Sai tukuna ran da ya auren, sannan zai ga an ce masa ya tashi je kawo kudin cefani. Da ya dauka kan cewar kamar wanda wadansu suke yi, kamar yadda Malam Abdullahi yake cewa yake ba da labari, wato idan mutum ya aure a wajensu sai a shekara daya ana ciyar da shi kullun safara, shekara daya bai sanya je gona ba, sai a ran da ya cika shekara daya sai a bashi fatanya a ce lakum dinukum waliya din, ya tafi je ya noma ya san abin da zai ci. To kaga nan a cikin jin dadin da yake ta kokarin samu bai san akwai wahala a ciki ba. To amma a lahira aljanna shine mutum ake samun alfalahu na haqiqa, shine ka samu dukkan abin da kake nema kuma ka tsira daga dukkan abin da baka so. To wannan ayar ta kwadaitar da mu akan neman kusancin Allah bayan tsoron sa, bayan mun ji tsoron Allah ta hanyar tsare iyakokin Allah, to kuma mu nemi duk abin da zai kusanta mu ya zuwa ga Allah. Alwasila shine dukkan abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah. Abinda kuma duk zai kusantar da mutum ya zuwa ga Allah shine alwajib wal mustahab. Allah ta'ala yace a cikin hadithul qudsi wanda Abu Hurairah ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaitowa daga ubangijinsa, yake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil muharaba, duk wanda yayi gaba da waliyina to na sanar da shi da wato yaki. Allah yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, bawa na bai taba kusantuwa da zuwa gare ni ba da wani abu da yafi soyuwa a gare ni bisa abin da na farlanta masa. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na so shi. To ka gani ayyukan farilla shine farkon abin da zaka yi Allah ya so ka, a farkon abinda Allah ya fi so ka kusance shi da shi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, bawa na bai taba kusantuwa ya zuwa gare ni ba da wani abu da yafi soyuwa gare ni fiye da abinda na farlanta masa. Farilla ita ce mafi soyuwar abinda zai kusantar da mutum ya zuwa ga Allah. Saboda haka a cikin alwasail wabtagu ilayhi alwasila, wasilar da ya kamata a nema ta farko ita ce ta farilla, kuma a cikin farilla ta farko ita ce imani. Shi yasa mai ahlari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallif tashihu imanihi, farkon abin da yake wajaba akan mukallafi ya inganta imaninsa, domin shine matakin farko mafi soyuwa wanda zaka yi ka samu kusanci ya zuwa ga Allah. Ita ce wasila ta farko imani, ka inganta imaninka da Allah da imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imaninka da sauran shikashikan imani, sannan kuma sauran ayyukan farilla. Amma mutum ba zai tozarta farilla ba, yaje yana yin nafila ya ce ai neman kusancin Allah yake, ka kwana kana yin sallar tahajjud amma kuma gab da za a yi alfujur sai ya kwanta kai ta bacci, ba kai sallar azba ba sai da walhatai amma kuma ka kwana kana sallar nafila. Wannan rashin wato ikhlasi ne, rashin gaskiya ne tsakanin bawa da Allah. Farko ka tsare farilla, sannan kai nafila. Alwasila wannan shine asalin ma'anarta. Saboda haka neman wasila ya zuwa ga Allah shine ku nemi abin da zai kusanta ku da Allah ta hanyar ayyukan da Allah yake so. To wajen neman wasila ya zuwa, neman kusanci ya zuwa ga Allah din nan ya hada wajen samun karbuwar Allah da kuma wajen samun addu'a, ma wajen samun karbuwar addu'ar Allah. In kana so Allah ya karbi addu'arka to ka nemi kusanci da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin addu'a bayan mun yi ibada. Wata ran wani sahabi daga cikin sahabbai ya zo ya yi sallah, da ya sallama zai tashi ya tafi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajila hadha, wannan ya yi gaggawa. Sannan ya ce idan ɗayanku ya yi sallah ya yi godiya ga Allah ya yi kirarin yabo a gare shi, sannan ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya roƙi Allah daga cikin alkhairin duniya da lahira. To sai kuma wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce Abdullahi ibn Mas'ud, ya same shi yana karatun Alkur'ani yana yabon Allah, ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sal tuta, kai roƙo za a baka abin da ka roƙa. Shine sayyidina Umar ya sauri ya je ya gaya masa ya ce me ka roƙa, dan ga abin da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ya roki kusancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin aljanna yace to ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to idan mutum ana so shi yasa ake so idan mutum zai nemi ijabar addu'a to ya kaddamar da ayyuka nagari Allah ta'ala yace wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da wani abu ga kawukanku shine idan zakai aikin ibada a idan kana neman karbuwar addu'a ka kaddamar da wani abu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dawu marbakum bis sadaqa ku neman ma marasa lafiyar ku waraka da hanyar sadaka sadakan nan wasila ce ku yi tawassuli wato ku yi shine ma'anar tawassul neman samun kusanci da Allah to ana yin tawassul ne da ayyukan imani ayyukan farilla da mustahabbi ana kuma yin tawassul da duk abin da yake zai ba mu mutum samun karbuwa a wajen Allah wanda daga cikin wannan shine abinda sayyidina Umar yake faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito cewa idan aka yi fari sai sayyidina Umar ya fito da Abbas idan suka yi sallar roƙon ruwa sai sayyidina Umar ya ce ya Allahumma inna kunna idha ajdabna tawassalna ilayka bi nabiyyika bi nabiyyina wa nahnu natawassalu ilayka inna kunna idha ajdabna tawassalna ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qum ya abbas fad'u allaha an yasqiyana sai ce ya Allah mun kasance idan muka shiga lokacin fari sai mu yi tawassuli sai mu nemi kusanci da kai da annabinmu sallallahu alaihi wasallam sai ka shayar da mu ruwa yanzu muna tawassuli muna neman kusanci da kai da babban annabinka da babban annabinmu dan haka ka shayar da mu sai na umar ce tashi ya Abbas kai addu'a wannan shine tawassuli to tawassulin da sahabbai suke yi wanda sayyidina Umar ya faɗa shine su je su ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah halakat jaa al iyal wa halakat al amwal fad'u Allah an yasqiyana wato iyali yara suna cikin yunwa dabbobi sun halaka ka roƙa mana Allah ya shayar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a shine yin tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka je su ce masa ka roƙa mana Allah kaza kamar matan nan da take yin farfadiya idan ta farfada tana yawan ciwon farfadiya sai ta je ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abinda yake samu na farfadiya din nan ya tsananta a gare ni ka roƙa min Allah ya yaye mu yace idan in kin so zan roƙa miki Allah in kuma kika yi hakuri Allah zai baki aljanna sai ta ce zan yi hakuri to amma ka roƙa min Allah kada tsanaici na ya rinka bayyana ina yi farfadiya yayi mata addu'a da wannan to wannan tawassuli ne wannan yana daga cikin tawassuli amma da me da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu Allah kuma wannan asali ne na cewar mutum ya nemi addu'ar salihin bawan Allah amma ba ka ɗauke shi jinga ya maka addu'a ka biya shi ba domin yayin da kai wannan ta zama to ba addu'a ba domin sharadin addu'a ibada ce sharadin ibada ayi ikhlasi ayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da mutumin da ya abinda aka biya shi lada anan akwai ikhlasi jinga aka yi aka biya ka lada ka samu ka yi dan Allah dan abinda aka biya ka ne ciniki ne an yi an biya saboda haka babu ibada tunda babu ibada babu amsa addu'a dan haka ku gane ku daina zuwa ana ci muku kudi ta wannan hanya amma ka ce wa mutum ya maka addu'a tsakaninsa da Allah in ya maka addu'a shikenan ko kuma kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ka sami yara waɗanda suke karatun Alkur'ani da wanda suke ma Alkur'ani hidima ka ce su yi maka addu'a sannan in ka ga dama ka ba su abin da yake zai taimaka musu wajen wannan da'ar Allah ba da jinga ba tunda ka san hajjin ga ake yi kowane izifi akwai kuɗinsa kowace sauka akwai kuɗinta to yayin da aka yi wannan kaga babu ibada to amma wanda yake yin haka yace babu aiki na alkhairi irin hidima ga wanda suka sadaukar da kansu ga karatun alkur'ani dan kai wannan shi ma wannan wasila ne tawassul ne kai ka ba su fi sabilillah ba dan za su yi maka addu'ar ba dan jingina ba ko ba su yi maka addu'ar ba ka ba su ka ciyar da su kai ka roki Allah ka ce Allah saboda alkhairin da ke cikin talaucin waɗannan da na yayi Allah kai min kaza kai tawassul kai rukan wasila ya zuwa ga Allah jalla wa ala to amma wannan saboda haka kun ga ma'anar wasila na farko shine ka nemi kusanci da hanyar ibada sawa'un wajen kusancin Allah ko wajen neman karɓar addu'a yana daga cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da abu musa al-ash'ari yazo yace ma dan uwansa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sannan bayan yayi alwala ya daga hannunsa yace allahumma ghfir li abdullah ibn amir sai abu musa yace da nima ya rasulullahi yace walli akhihi faghfir dan uwansa shi ma ka gafarta masa kaga ash-shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a ai sai yayi alwala alwala din nan ibada ce ko ba haka ba alwala aikin ibada ne tunda ana niyya a cikin ta kuma Allah yana bada lada ga duk wanda yayi alwala za a bude masa kofofin aljanna a ce ka shiga ta inda kake so saboda haka aiki ne da yake kusantar da kai zuwa ga Allah saboda haka ibta wanda diye haka ibtagha ila Allahil wasila ya nemi tsani mai kusantarwa da shi zuwa ga Allah jalla wa ala to bayan yayin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu wanda shi ma daga hannun ibada ne daga hannu nuna istislami ne ga Allah shi yasa ake daga hannu a wuri wanda ibada kawai ake yi kamar yayin da aka hau dutsen Safa kamar yayin da aka ga dakin Allah yayin da aka ga dakin Allah ana daga hannu kamar yadda aka rawaito daga fi'ilin sahabbai haka zalika yayin da ake wajen da aka zo daidai Hajarul Aswad ba addu'a ake ba a lokacin amma ana cewa bismillah Allahu akbar ga wanda bai iya shafar sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa to saboda aka daga hannu ibada ne shi ma ya zamanto tawassul ne sannan yayi addu'a ya roki abin da yake nema a wajen Allah jalla wa ala wannan tawassuli na farko kenan ayyuka na farilla da kuma ayyuka na mustahabbi saboda haka ka yi su domin ka samu karbuwa ka samu lada ka samu kusancin Allah ka yi su domin ka samu amsawar Allah ga bukatarka tawassuli na biyu shine da addu'a ta annabi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka yi kuma anan wajen ba hususiya bane za a iya yin kiyasin wani annabi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili shine hadisin Uwais al-Qarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa yace salihin bawa ne daga cikin tabi'ai shine yafi kowa a cikin tabi'ai ya kasance mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa yana da cutar baras Allah ya warkar da shi sai waje dan kankani daidai gurgudan farce wanda ya saura dan ya rinka tuna masa da faga halin da yake ciki Allah ya masa ni'ima ya zama to mai godiya ga Allah bawan Allah ne wanda Allah madaukakin sarki ya wato ya masa ni'ima saboda tsananin biyayya da yake ga mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Uwaisul Qarni zai zo muku tare da rundunonin musulmi da za su zo muku daga Yaman duk wanda ya sadu da shi daga cikin ku ya roki ya neme shi wato ya roke shi ya nema masa gafara Allah wanda ya samu ikon kan Uwaisul Qarni ya nema masa gafara Allah yayi Sayyidina Umar idan mutanen Yaman sun zo sai ya rinka tambayar su a cikin ku akwai Uwaisul Qarni har sai da ya same shi yace kai ne Uwais na Al-Qaran sannan na Al-Adan yace shine kana da uwa wadda ka kasance mai tsananin biyayya gare ta yace shine yace kana da cutar baras Allah ya warkar da kai sai waje daidai wanda yake da dan yatsa yace eh shine yace to ka roka min Allah ya gafarta mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yace haba amirul mu'minin ni ne zan roka maka gafara Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ne ji ya faɗa haka sai yace ya roka masa Allah ya roka masa sayyidina Umar Allah ya gafarta masa sannan ya nemi wasiya guda ɗaya yace dan Allah ya amirul mu'minin ka tura ni yanda ba wanda zai sanni tunda in amirul mu'minin guda daga cikin ashiral mubashirina bil janna yana cewa ya nema masa gafara to kaga ko ina yaje sai dai a rinka bin sa yuu kenan sai ya tura shi kufa yaje ya zo na boyayye kaga bayin Allah kenan muku in irin wannan in irin mu ne a wannan zamanin ai kaga shikenan ba abinda mutum zai so so irin ga an yi layi ya fito a kofar gidansa a rinka cewa a'a ga abin nan ga mai addu'a mustajaba nan sai a rinka ganin manyan motoci a kofar gidan shi ku cewa ya boye shi da ba wanda zai san shi to ash-shahid abinda ash-shahid anan ya nuna kan cewa ka nemi bawan Allah salihi yayi maka addu'a ko ba annabi bane yana da asali a cikin shari'a, yana daga cikin at-tawassul. Ma'ana ta uku shine at-tawassul da ma'anar magiya, da ma'ana al-iqsam, magiya kai mun kaza dan annabi, ko kai mun kaza dan rawanin babana, ko kai mun kaza dan alfarmar ɗakin Allah. Ka san mu malam Bahaushe da magiya iri-iri, in ya gama da sifofin Allah sai kuma ya shiga waɗansu abubuwa wanda ba su da ma'ana. Dutsen Arafa, kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam, kabarin shehu, menene duk dai abin da zai iya faɗa don ya nuna kan cewa dan ya samu abin ya samu biyan bukata a wajenka. Ba wani abu bane, ba wai neman yake yi Allah ya sa ka kai abin ba, so yake kawai ya samu daɗin bakin da zai maka dan ya kwace abin da ya kwace abin da yake so daga wajenka. Duk yana daga cikin wannan. To ba a yin wannan al-iqsam, ba a magiya da kowa sai da sunan Allah ko da sifarsa. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak, wanda ya rantsuwa da wani Allah yayi shirka. Kuma ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko yayi shiru. In kace dan Annabi sallallahu wasallamu alaihi, kai rantsuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa kaulin jamahirin malamai. Shi yasa ba za ka taba ji a cikin addu'o'in magabata daga sahabbai har ilahirin tabi'ai da tabi'in tabi'in, ba za ka ji sahabbai suna cewa Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba, babu a cikin addu'o'in su. Ba za su ce Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba. An ruwaito hadisai kamar hadisin da aka ruwaito na istighfarin sayyidina Adam, cewa yayin da annabi Adam ya ci daga cikin itaciya da zai da ya nemi Allah ya yafe masa, sai ya ce Allahu ya Rabbi as'aluka bi muhaqqi Muhammadin lama taghfir li dhanbi, ina roƙonka da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta min zunubina. Sai a cikin riwayar sai Allah ya ce ma annabi Adam, yaya akai ka san Muhammad? Yace saboda naga an rubuta a jikin al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai na san ba za ka hada sunan wani da sunan ka ba in ba sunan wanda yake shine fiyayyen halitta a wajenka ba. To sai Allah ya gafarta masa. To wannan hadisi ne munkar. Riwayar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam malamin tafsiri ne, amma wajen hadisi malaman hadisi ba sa karban hadisin sa ko kadan, saboda bai san shi ba, ba fannin sa bane. Sai ya dauko magana ta malaman Bani Isra'il ya raka a cikin isnadi, ya shigar da shi ya dauka magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ya ruwaito ta. Ba wai dai ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba, dan ba fannin sa bane. Kowane malami da fannin sa. Yanzu wani malamin ya san tafsiri, amma da za ka je ka kawo masa matsala ta fiqh, sai ya rikice, sai ya gaya maka abin da zai rushe ayoyi da hadisai ba tare da ya sani ba, saboda ba fannin sa bane, ba fagen sa bane. Kamar likita ne ka je ka ce za ka kai masa mushkilan motarka, ya gyara maka abin nan motarka tana hada abin nan mai da ruwa, wataƙila sai ya ce ka je ka canza flogi, kai ta canza flogi ba abin da zai samu motarka, kaga mota ba ta gyaru ba, saboda ba fannin sa bane. Ko kuma ka je ka samu makaniki ka ce gashi kana ba su da yaje ya ce maka ka shafa flagil, kaga flagil ya daure maka ciki ya jira kara ma basir karfi kenan, saboda ba fannin sa bane. To kowa da irin abin da Allah ya bashi. To malaman hadisi haka suke. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ya kadaita da ruwaito wannan hadisi. Daya daga cikin alamar hadisi mai rauni shine kaga bashi da wani isnadi sai guda daya. To idan isnadinsa guda ɗaya ne, idan su irin su Maliku ne suka ruwaito, an san Malik shi tauraro ne, don haka in ya kadaita da hadisi karba ake yi, don fagensa ne, kuma yana da hadda, kuma abinda yake yi kenan, abinda yake nema kenan, yake rubuta shi, yake tsare shi, yake haddace shi. Amma wanda yake ba harkarsa ba ce, kaga ka yazo ya kawo hadisi bako, me ya samu dukkan sauran malaman hadisi ba san wannan hadisin ba sai wani kawai wanda yake ba kuma harkarsa ba ce? To irin wannan abin da ya faru kenan a cikin wannan hadisi. Shi yasa malamai suka ce wannan hadisi ne munkar, kamar inda Al-Hafiz Adh-Dhahabi ya faɗa. Waɗansu za su ce to ai Imam Al-Hakim mai Mustadrak ya ce hadisi ne sahihul isnad, babu mamaki dan Hakim ya faɗa. Hakim Muhammad ibn Hakim Abu Abdullah al-Hakim mai al-Mustadrak, to shi al-Hakim da ya rubuta littafin sa yace dukkan hadisai da suka cika sharadin sahih inganci Bukhari da Muslim basu ruwaito ba zai kara su, tunda ba wai hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim sune kadai hadisai sahihai ba, akwai wadansu hadisai sahihai din da dama wanda Bukhari basu kawo su ba, domin dama su ma basu ce za su tara dukkan hadisai sahihi ba, saboda ka za a iya samun hadisai sahihai da ba sa cikin Bukhari da Muslim. Sai Hakim yace zai tattara irin waɗannan hadisai, ya tattara su, sannan sai yazo yana bibiyan su ɗaya bayan ɗaya yana tacewa shin sharadin inganci ya shiga cikin wannan hadisin ko bai shiga ba, in ya shiga sai ya tabbatar da shi, in bai shiga ba sai ya cire shi daga cikin littafin. Ayana haka yayi kusan rubu'in littafin sai ajali ya zo, sauran rubu'i uku na ƙarshe bai riga yayi wannan tantancewar ba, saboda haka sai ka samu hadisai da dama ya ce Bukhari bai ruwaito shi ba amma yana cikin Bukhari, ko kuma ya ce yana da inganci bayan yayi magana akan hadisi irin wannan da wanda yayi magana akan rawun irin wannan hadisin da cewa hadisinsa ba ingantacce bane a wani wajen, amma kuma sai ya ga ya kawo shi kuma ya inganta shi. Shi yasa malaman hadisi suke cewa yana da tasahuli, yana da sassautawa. Sassautawar ba wai rashin aiwatar da sharuɗan inganci ne akan hadisan ba da yake sassautawa wajen aiwatar da sharuɗan ba, a'a, saboda bai samu damar ya tantance waɗannan hadisai din ba. Saboda haka ingancin da al-Hakim yayi, malamai ba sa tsayawa akan ingancin nasa, sai sun tsaya sun duba abinda sauran malamai suka ce. Daga cikin malamai da suka yi wannan hidima akwai al-Hafiz al-Zahabi, malami ne wanda ya zo shekara wajen 400 bayan al-Hakim, ya ɗauki littafinsa al-Mustadrak, irin abinda al-Hakim ɗin ya ce zai yi shi sai ya yi shi ya cika shi. Saboda haka shi ne suka ce ganin malaman hadisi daga bayan Zahabi in suka rawaito hadisin Hakim sai su ce sahahul Hakim wa wafaqahu Zahabi, al-Hakim ya inganta shi kuma Zahabi ya yi muwafaqa da shi, wato ma'ana ya zo shi yayi shi ma ya jinjina hadisin da Hakim ya kawo da hukuncin da ya ga ya dace da abin da yake haka din ne, sai ya ce masa ya yi muwafaqa da shi. To a wannan hadisin na Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, al-Hakim ya ce sahihul isnad, Zahabi kuma da yazo sai ya ce munkar, wato kuskure ne, shine ma'ana al-munkar. Al-munkar kuskure ne, kuskuren sa shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya kaɗaita da shi, saboda haka hadisin bai inganta ba, da sauran hadisai waɗanda suka zo da wannan ma'ana duk ba su inganta ba. Bisa wannan kuma da duba da sai hadisin sayyidina Umar kan cewar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a sa yayin da yake rai da rai, su je su ce masa ya rasulullah ka roƙa mana Allah ya shayar da mu, ya rasulullah kai mana addu'a akan kaza, ya rasulullah kai mana addu'a akan kaza. Bayan rasuwarsa basu zo sun ce za su yi tawassuli da zatin sa, basu ce Allah kai mana abu kaza dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan zatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka je suka samu mafi kusanci a dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abbas babbansa, suka ce zo mi tawassuli da addu'arka kamar yadda muke tawassuli da addu'ar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna kan cewa ijma'in sahabbai shine cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tawassuli da zatinsa, tunda ya riga ya bar duniya ba zai yiwu ka je wajen sai maka addu'a ba, tunda yana rayuwar barzahu, rayuwar barzah ba abu wannan ittisalin tsakanin rayayyu da waɗanda suke ba rayayyu ba. Duk da annabi sallallahu alaihi wasallam a raye yake a cikin kabarinsa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya ahya'un fi quburihim, annabawa suna da rai a cikin kaburburansu. To amma rayuwa ce ba irin rayuwar da zaka je kai masa magana yayi maka magana ba, rayuwa ce ta barza wadda Allah ne kadai ya san hakikaninta. Ba a shar'anta mana mu ci gaba da wani ittisali tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wanda wani zai je ya ce ai ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza, to yana nema ya cire, yana nema ya dujalanci ne, ya canza shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To dan haka ba a tawassuli, sahabbai ba su yi ba, kuma mu ma tafarkin aminci kada mu yi. In za mu yi tawassuli, mu yi tawassuli da abinda Allah ta'ala ya ce, mu yi tawassuli da sanmu ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mu yi tawassuli da salatinmu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka kwana kana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ka raga hannu ka roki Allah, gani Allah ba zai amsa maka ba. to shine kai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin ka gare shi da soyayyen mu gare shi da imanin mu gare shi da da'ar mu gare shi wannan shine ma'anar wabtabu ilayhi alwasila a bisa haƙiƙanin sa kada mutane dan saboda da yawa mutane sun zame daga koyarwar magabata na kwarai a wannan babin kuma za ka gani a cikin su tafai da dama na malamai kamar Imam Shawkani a cikin littafin su Al-Hisn Hisnur Rasin ya faɗa cewa daga cikin adabu du'a mutum ya tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yana daga cikin abin da yake bai samu tushe ba kuma za ka ga suna kafa hujja da hadisai din nan ne wanda yake ba su inganta ba malamai duk sun yi hukunci akan sun yi bayani akan waɗannan hadisai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da littafin sa Al-Wasila haka dalika abin nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi littafi akan wannan at-tawassul wal wasila kuma an karanta shi ina ga Dr. Muhammad Thani ya karanta Al-Wasila ya karanta ko at-tawassul na Ibn Al-Wasila na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin sharhi an gama shi wanda yake akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda da yawan su suna da alaka da wannan ayar to sannan Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce abinda da suna da abinda yake cikin ƙasa gabaki ɗayan sa wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin sa tare da shi wato rubi biyu na abinda yake cikin ƙasa liyaftadu bihi min adabi yawmil qiyama domin su bayar da shi fansa a gare su daga azabar rana al-qiyama ma tuqbila minhum ba za a karba daga gare su ba walahum adabun alim kuma azaba mai radadi mai tabbata ce a kansu mai tabbata ce a gare su wannan Allah ta'ala ya ba mu labarin mummunan halin kafirai ranar alkiyama da yanda karshen su zai kasance za a ce suna da duniya baki daya mana duk abin da suka mallaka za su bayar da shi domin su fanshi kansu alfida shine fansa kamar wato a ba mutum a sanya wa mutum haraji a ce za a daure ka ko kuma ka biya haraji to ranar alkiyama abin za su ce inda suna da duniya baki daya da kwatankwaciyarta za su bayar domin wannan ya zamanto fansa a gare su daga shiga cikin azabar wutar jahannama amma Allah ba zai karba ba Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito Allah zai ce ma kafirai ya ce ma kowane ɗaya daga cikin su yabna adam ara'aita law kana laka qurabal ardi dhahaban a kunta tafdi bi ka bani ya dan adam da a ce za a cika maka ƙasa din nan baki ɗaya da zinari zaka bayar da shi a matsayin fansa a gare ka yace eh wallahi eh ya rab yace eh zan bayar ya Allah sai Allah ya ce masa qad sa'altuka aqalla min dhalik abunda na nema daga gare ka bai kai wannan ba shine kawai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah abunda Allah ya nema daga gare ka kenan to anan duniyar zaka iya a lahira ku tafi komai izza wannan kalmar guda daya tafi duk abunda ake mallaka a duniya gashi yanzu kana da ikon ka fade ta kana da ikon kai aiki da ita kana da ikon ka tsaya da wajibinta amma lokaci na nan zuwa wanda zaka ci ji yatsaci zan yatsan da ba zai amfane ka ba ina ma zan dawo nayi amma an rufe hanya kana cikin kabari to wannan shine halin da abin da yake gaban kuma kafiri ga halin da yake ciki dan haka mutun ya guji halin halatu ahlin nar sannan Allah ta'ala yace yuriduna an yakhruju minan nar wama hum bikharijin minha yayin da suka shiga cikin wuta suna nufin suna so su fito daga cikin wuta wama hum bikharijin minha amma ba za su fita daga cikin ta ba walahum azabun muqim suna da azaba wanda take madawamiya suna wato azabu iqama azabar dawama suna tsaye a wajen ba za su gushe daga cikin azaba ba wannan kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa ne a ayoyi da dama wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhab al-hariq ko shi suka nemi su fito sai a mayar da su suna son su fito daga cikin wutan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana anan amma ba za su fita daga cikin ta ba to waɗansu sun yi hujja da zahirin wannan ayar da cewa duk wanda ya shiga wuta ba zai fita daga cikin ta ba har abada in dai ya riga ya shiga cikin wuta to har abada ba zai fita daga cikin ta ba alhali ko ayar tana magana akan waye akan kafirai take magana ba akan duk wanda ya shiga wuta ba akwai wanda za su shiga wuta wanda ba kafirai ba tunda Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha ba wanda daga cikin ku face ya gangara ta cikin ta kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya sannan mu tsitsirtar da masu tsoron Allah mu bar azzalimai a cikin ta a durkushe dan haka kowa sai ya gangara wuta ya ake gangarawa ta wuta ta kan sirat ba za ka shiga aljanna ba sai ka ketare wutar jahannama kuma ketare ta akan gadace mai siranta wanda babu tashin hankali wanda lokacin da mutum baya tuna kowa sai nafsi nafsi ɗaya daga cikin wuraren da ake tashin hankali yayin da za ka ketare wannan waje lokacin nan mutum baya tunawa da kowa in ba kansa ba la uwa wala uba wala da wala mata wala wala dan uwa annabawa suna tsaye akan gefen sira suna cewa ya rabbi sallim sallim Allah ka tsirar salama ake nema kuma an yi umarni da abin da zai cafo mutane ya kwato su ya zamar da su fada cikin wutar jahannama babban abin da yake kawo halaka a nan wajen shine khiyana da qat'ur rahim ha'inci da yanke zumunci suna nan akan wajen suna cafa duk wanda yake da wannan duk alha'ini wanda ake bashi amana yana cinyewa mai cin kudin marayu mai cin kudin al'umma ba da haƙi ba wanda za a bashi amana to suna nan sune abinda zai cafe shi kine fadi shi cikin wutar jahannam da yanke zumunta wani baya magana da uwarsa wani baya magana da ubansa wani da shi da dan uwansa ba sa magana ba shi ba wansa ba ita ba yar uwarta ba ita ba gwaggwanta ba ta zuwa wani abu na dangi wannan wato yanke zumunta din ya ɗaya daga cikin abin da yake sababa mutum ya zame da kansa gadar salati ya fada cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to kowa sai ya wuce waɗanda kowa zai wuce gwargwadon aikinsa akwai mai wucewa kamar walƙiya akwai mai wucewa kamar tafiyar hadiri akwai mai wucewa kamar gudun ingarman doki akwai mai wucewa kamar tafiyar ɗan adam akwai mai jan jiki yana tafiya ana jijji masa ciwo domin akwai wato akwai majauji akwai wata wato wata irin ugiya akai ugiya ce akai wadda take yanyanke jikin mutum wanda wani a jijji masa ciwo a daddauje haka da kyar zai samu ya hai wani kuma sai ya fada ciki masu fadawa ciki jinsi biyu ne akwai kafirai wanda in sun fada ba za su fito ba akwai kuma waɗanda yake sun zalunci kawukansu miyagun ayyukansu sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansu ko ba su yi muwafaka da samun gafara da yafewar Allah jalla wa ala ba suka fada ciki saboda mummunan ayyukan da suka aikata amma da sauran imani to waɗannan za su fita saboda haka yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha ga kafirai ne amma mu'minai wanda suke da koda mithqala habatin min khardalin min iman idan suka shiga ciki komai dade wasu akwai lokacin da za su fito sune ake cewa jahannamiyun ɗan jahannama haka ɗan aljanna suke kiransu za su fito kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton sauran masu ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai daina ceto ba a wajen Allah yana cewa Allah ka fitar da su ba zai daina ceto ba sai ya zamanto babu sauran wanda yake da koda kwayar zarra na imani a cikin wutar jahannam na karshen su da zai fito kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shine mutumin da zai fito yana jan jiki da kyar yana tafiya yana faduwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin wutar jahannama sai ya hango wata bishiya sai ce ya rabbi ka kusantar da ni zuwa ga wannan bishiyar in dan sami inuwarta in sha daga ruwan da yake a gefanta sai ce dan adam idan na kusantar da kai ba za ka nemi wani abu sama da haka ba sai ce Allah nayi maka alƙawari iyakar wannan kawai nake so sai ya je sai ya sake ganin wata wadda tafi wannan sai ce Allah dama dai waccan ka dan karasar da ni zuwa gare ta sai Allah ya ce dan adam ba kai mun alƙawari ba yace wannan kawai nake so bazan ƙara wani alƙawarin ba sai Allah ya kusantar da shi zuwa wannan bishiyar to da yazo in yazo wannan bishiyar ta biyu sai ya ji sautin ƴan aljanna cikin ni'ima mal ka san ko gidan biki ne ka ji sautin abin da ake a gidan biki ka san ana cikin ni'ima to ƴan aljanna haka zai ji sautin sai Allah ya ce Allah karka haramta min shiga wannan gida sai ce dan adam ba kai alƙawari ba kan cewa iyakacin nan wajen kawai kake so yace Allah karka haramta min wannan sai Allah ya ce to shikenan na baka kwatankwacin duniya sau goma sai ce Allah yanzu za ka yi izgili da ni bayan ka ne uban ka ne almaliku ya ce ba na izgili lakinni alama asha'u qadir, sai dai ni akan abin da na so mai iko ne. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin kissar wanda daga cikin bayin Allah, hadisin Abu Dharr, duk hadisan suna cikin Sahih Muslim. Ku je ku duba su, babi ne guda hadisai da dama da suka zo da turuk daban-daban. Hadisin Abu Dharr, shi kuma wanda shi ma cikin wanda Allah zai fitar da su daga cikin wutar jahannama, yana da ƙwayar zarra ta imani. In aka zo sai Allah ya ce a kawo zunubansa, sai Allah ya dauko kananan zunuban, sai Allah ya ce masa ranar kaza ka aikata laifi kaza da kaza, ranar kaza ka aikata laifi kaza da kaza. To sai ya ce kowane mummuna da kai na mayan maka shi ya zama to kyakkyawan aiki. Yace Allah, ai akwai waɗansu manya-manyan da nayi ban gansu ba a cikin nan waje. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har haƙoransa suka fito. Kananan aka nuna masa, aka ce kananan an maida su kyawawa, idan karamin ya zama to babba, babban kaga babban kyakkyawa zai zama to kenan. Yace ai akwai manyan ban gansu ba. To wannan ya daga cikin karimcin Allah jalla wa ala, kuma duk wannan albarkacin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya Allah ya masa muwafaqa, ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya imani da Allah, ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yana da yayi kaunar samun rahamar Allah. Akwai wanda za su samu rahamar Allah ba tare da sun shiga wuta ba aslan, ko da sun aikata sabo. Akwai wanda kuma yake za su shiga cikin wuta amma za su fito sun kone kurmus, sun zamanto kamar gawayi, sannan sai a jefa su cikin kogi na rayuwa, sai su kullo, sai ka gansu sun kullo tare da sauran, sai su kullo da jiki wanda yake daban, wanda shine jikin ni'ima wanda za su rayu a cikin aljanna da shi. Amma duk wanda ya mutu da koda ƙwayar zarra ta imani ne, Allah maɗaukakin sarki ba zai haramta masa aljanna ba. Babban al'amarin ka mutu da imani, kada ka ji wannan ka sakankance ka ce a ai shikenan, ai mu duk wanda ya mutu da imani shikenan. Zaka ka san zaka mutu da imani ne, saboda kowane mutum yayin mutuwarsa Allah zai jarabce shi, kuma fitina tana nan kafin mutuwa. Shi yasa Allah ta'ala ya koya mana addu'a, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Na'am.
Was-saliqu was-saliqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kanan min Allah wallahu 'alimun hakim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
الله تعالى يأتي والسارق والسارقة براو نمجي دبرونيا مجي hukuncinsu faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannuwansu, jaza'an bima kasaba, sakamako na abinda suka tsuwururta ga kawukansu, nakalan min Allah, hukuba daga Allah. Faman taba min jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah mabuwayi ne mai hikima, yana daga cikin buwayarsa ya zamanto ya hukunta abinda ya so, kuma amma a cikin buwayar tasa yana yin abin da ya so na hukunci gwani ne. Duk hukuncin da ya yi ya dace, akwai ilimi, akwai dacewa da daidai da dacewa da gaskiya, saboda abin da wannan ishara ne akan cewa akwai hikima a cikin wannan hukuncin na Allah jalla wa ala. Faman taba min ba'di zulmihi, wanda duk ya tuba, wanda kuma ya tuba bayan zalincinsa da ya yi, ishara ga cewa mai barawo azzalimi ne, kuma abin da ya yi zalunci ne, domin ya dauki abin da yake babu haƙƙi, ba da haƙƙi ba. Idan ya tuba bayan zaluncinsa, wa aslaha, ya kyautata, ya zamanto mutum nagari, fa inna Allaha yatubu alai, to Allah zai karɓi tubansa. Inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne, mai tsananin jin kai. Wannan shine hukuncin Allah akan wanda yayi wannan mummunan al'ada, wadda take rusa ɗaya daga cikin wato abubuwa na larurar rayuwar al'umma, tsare dukiya. Domin idan al'umma, shari'ar al'umma bata tsara dukiya ba, to ba zai yiwu a samu ingantacciyar rayuwa ba. Idan dai ba tsara duk abin da zai tsare dukiyoyin mutane, ba a tsare shi ba, to ba za a zauna lafiya ba. Saboda duk wani wanda yake da ƙarfi zai kwace wanda yake na mara ƙarfi, sannan kuma zai sa ma mutane ba za su iya neman abin duniya din ba, saboda suna ganin kan cewa in sun nemi abin duniyan ma za su zo su rasa shi ne, za a kwace musu, sai ga sana'a ba za ta yiwu ba, neman arziki ba zai yiwu ba. Saboda me? Saboda babu abin da zai tsare dukiya. Ko a yanzu duk abin da in ana magana mutane su kawo jari daga waje, farkon abin da suke nema shine yaya doka, doka tana tsare dukiyar mutane? In sun san dukiyar mutane ana tsare ta da doka, sai su zo. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan doka. Saboda me? Saboda tsare dukiya yana daga cikin larurar abin da yake tabbatar da maslaha a rayuwa. Idan ba a tsare dukiya ba, babu maslaha, barna kuma za ta yawaita a bayan ƙasa. Allah ya ce wasariqu, as-sariq, abin da ake nufi da as-sariq wato barawo mai sata shine wanda yake daukan dukiya mai kima daga waje wanda yake an tsare ta, wanda ya dace da a killace ta a wannan wajen ba tare da izinin mai wannan dukiya ba. Saboda haka wanda ya dauki dukiya ba tare da an tsare ta ba, ko wanda ya dauki abin da yake wato ba shi da kima, abin da yake ba shi da wata kima kamar igiya wanda bata kai komai ba, ba za a ce masa barawo ba. To sunna ta bayyana kimar, kimar shine rubu'u dinar a wajen jumhurin malamai, rubu'in dinari. Ad-dinar yanzu ad-dinar yanzu wajen dala, in za a mayar da shi ga dala, kada ku ce nayi lissafin dala, ba dala nake amfani da ita ba, amma saboda ta fi tabbas ne, kuma yawanci a kasuwar duniya ana sanar da kudin zinari, wanda da shi ne ake sanin dinar ta hanyar dala, ba da naira ake sanar da shi ba. A nisabi dala 3,500 da yan kai ne, shi ne dinari 20. To in ka raba shi da 20 ka ga ya zamanto 175, dala 175 shine dinari daya. To rubu'inta zai zamanto nawa kenan? A 30 da wajen 8 ko kusan 38, afwan 40 kai, 43 da yan kai, kusan dai dala 40 da yan kai. Dala 40 nawa kenan? Ina Alhaji Aminu, dala 40 nawa kenan? Wajen 6,000 kenan, kusan 6,000 da yan kadan, wanda dai ake cewa shine nisabin shine sadaki. Sadaki rubu'u dinar shine kimar da ake sadaki a cikin kalandar hukumar shari'a, nawa aka ce nisabin sadaki? 5,000 da yan kai aka fada. To wannan shine abinda in kasace shi, ko abinda yake da kimar wannan kai sata. Abin da yake kasa da wannan ba zai zamanto hukuncin sata ba. Sunna ce ta kayyade wannan a cikin Alkur'ani, an yi itlaqi wasariqu, to wannan mutlaq ne din mai sata. To amma sunna ta kayyade, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuqta fi ma duna rub'u dinar. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu 3 dirahim, ya yanke hannu wanda ya satar a garkuwa kimarta dirhami uku. Ita ce rubu'u dinar, domin dirhami 12 shine dinari daya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dole ne ya zamanto ya kai nisabin sariqa, shine ainihin abinda kudin sadaki 5,000 zuwa 6,000 na naira. Na biyu, dole ne ya zamanto an boye shi a waje wanda ake killata dukiya, ba a bar abu akan titi sasai ba, ba wanda yake kula da shi. Shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya shiga gona, idan ya ci saboda bukata, ya yanki mangoro ya ci a cikin gonar, babu komai a gare shi. Amma in ya kwashi mangoron ya zuba a cikin aljihunsa ya fito da shi daga cikin gona, za a yanke shi in aka kama, domin ya dauka wannan gonar hirzi ce ga mangoron. Saboda haka yanzu kaga mutumin da yazo ya aje mota ya kulle ta har ya sa security, koda akan titi ya batta, tunda ya kulle ta ya sa security, wani yazo ya balla ta ya shiga ya dauke ta, ya yi sata daga hirzi, domin wannan security hirzi ne. To wanda kuma dole ne daga cikin ma'anar sata, dole ne ya zamanto hufiyatan, a boye. Amma mutumin da ya je gaba gadi ya zo ya kwace motar ka, wannan ba barawo bane, mai kwace ne, al-ghasib ne. to shi ba hukunci shi mai hukuncinsa, hukuncinsa ta'aziri ne. Nan ne mutane suke cewa shari'a ai mutane suna ma ana ta cewa ai shari'a wanda ya satar sa an yanke masa hannu, amma wani ya saci albashin ma'aikata ga baki daya an ce shi wannan ba barawo bane, barawon biro an ce ba barawo bane, kwarai ba barawo bane bi ma'ana shi ba asariqu bane wanda wannan aya za a hukunta ta akan sa, shi wannan mai barna ne a bayan kasa, al-muhtalis mai sane ne, shi ko mai sane yana komawa ga ijtihadin imam ya masa ta'azir, horo shi ko horo ana yin sa ne gurgurdan girman barnar da yanda ake so tai maganin wannan barna a cikin al'umma, kuma ta'aziri zai iya zamantowa daidai haddi, zai iya zamantowa kasa da haddi, zai iya zamantowa sama da haddi. Ta'aziri ana yin sa hadda kisa, sarki zai iya, sarki na musulmi zai iya yin ta'aziri yace ya kashe wani ta'aziran, kamar yadda zaka rinka gani a cikin dokokin Saudiya da suke hukunci da shari'a, zaka ji an ce saboda haka an zartar da hukuncin kisa akan sa ta'aziran bisa ta'aziri horarwa. Ana yin haddi, ana yin ta'aziri koda ya zuwa ga kisa ne, saboda haka kada a ce wai dan ba a yanke hannun, dan shari'a bata ce a yanke hannun wanda yayi ikhtilas, wanda yayi sani, tana nufin kan cewa ta bashi hukunci wanda yake kadan akan wanda ya sata na abin da bai kai ya kawo ba, shi ma za a iya yanke hannunsa ta'aziran ba haddan ba, kuma za a iya masa sama da yanke hannu a kashe shi ko a yanke hannunsa a yanke kafarsa bisa ijtihadin liman, gurgurdan tsananin do tsananin uqubar a gurgurdan tsananin jarimar laifin da kuma yanda ake so ai maganin ta a cikin al'umma. To wannan shi wannan Allah ta'ala yace wasariqu, aka fara aka hada namiji da mace, saboda kamar yanda namiji yake sata mace ma tana sata, don kuma a nuna kan cewar kada a dauka cewa sai namiji ne kawai za a yi ma haddi mace, saboda ganin saboda ita mai zina ce mai ado ce ba za a yanke hannunta ba, aka nuna hatta ita ma sai an yanke, amma an fara da an badan namiji saboda su ne suka fi yawan sata, sabanin wajen zina aka ce azzaniyatu wazzani saboda mata sun fi zina, amma wajen maza sai aka, amma wajen sata barayi sun fi yawa cikin maza. Allah ya kiyaye mu. To aka ce faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannayensu, sunna ta bayyana cewa yanke hannu din ilal qur ya zuwa ga tsintsiyar hannu ne, ba zuwa dantse ba, ba zuwa gwiwar hannu ba, ba zuwa dantse ba, ya zuwa ga tsintsiyar hannu. To anan wajen waɗansu zindikai sun ce idan aka yanke wa mutum, idan kaje ka ji wa mutum ciwo ya zamanto cewa dole ya rasa hannunsa, nawa ce diyar da za a biya, nawa ce diyar hannu mai ɗan yatsu guda biyar? Na'am, miliyan goma sha a ni ban a cikin nassi ai babu miliyan a cikin abin nan, diyar rabin diyar rai ce, saboda duk abin da yake guda biyu in ka rasa su duk gabaki ɗaya guda biyun diyar rai ce, hannaye biyu in ka rasa su diyar rai shine dinare dubu, diyar rai dinare dubu, rabin diyar rai dinare 500. To idan kai, idan kisasi ya zamanto akan hannu katal, wato kasalwantar wani mutum hannunsa an ce zaka biya dinare 500, to amma kuma wani yaje yayi sata ta rubu'in dinare an ce zai rasa hannun nasa, kimar hannun nan fa dinare 500 ne, saboda haka akan rubu'u dinar an kwaci wato an salwantar masa da dinare 500, akwai adalci a cikin nan? Kai saka ce babu adalci dokar Allah. To wannan waɗansu zindikai suka kawo wannan, suka ce abin da yake kimarsa dinare 500 kan rubu'in dinar ya salwanta, ai kama a zahiri babu adalci. Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki, bajimin malamin mazhaban Imam Malik Al-Baghdadi, yace lamma kanat amina kanat thamina, yayin da take mai amana sai ta zamanto mai tsada, wa lamma khanat hanat, da ta zamanto alha'ina algunguma sai ta zamanto wulakantatta, hannun da ya zamanto alha'ini wulakantacce sai ya zamanto ba shi da kima, domin yayin da ya je ya saci rubu'u dinar ya zamanto alha'in, ya zamanto as-sariqu, to as-sariqu ba shi da kima, sai ya zamanto hannun nasa ba shi da kima, sai aka salwantar da shi. Amma yayin da ya zamanto mai aminci, ya tsare dukiyar mutane, duk wanda ya taba masa hannu to yana da kima, dinari 500. Kun gani, duk shi yasa shari'a mai hikima ce, duk wanda yake tsammani ya kawo zai ma shari'a istidraki, zaka samu bajiman malamai wanda yake za su fahimci hikima daga cikin hikimomin shari'ar Allah, sai su bayyana hukuncin yanda yake. Sannan Allah ta'ala ya ce, faman taba min ba'di zulmihi, wanda ya tuba bayan zalincinsa, shine wato bayan wannan sata da yayi, wa aslaha, kuma ya wato ya kyautata ya zamanto nagari, fa inna Allah yatubu alayhi, Allah zai karbi tubansa. To anan idan ya zamanto cewar an yanke wa mutum hannu, ya tuba ya daina sata, amma kuma gashi ya saci dukiyar mutane, ya saci motar mutane, an kama shi an zartar da hukunci akan sa an yanke masa hannu, to zai biya motar, kuma ya tuba, yace ya tuba ya daina. Zai biya mutane motar su, za a ce dole sai ka biya mota, koko ba za ka biya ba. Malamai sun yi sabani anan. Mazhabar Imam Malik shine cewa in motar tana nan za a kwace a dawo da madami ishi ita. Wannan bai kamata ya zama to an samu sabani ba, tunda ba ta sa bace. Dan ya tuba bai nuna kan cewa wannan tuban ya halatta masa kayan mutane ba. Kuma dan an yi masa haddi, wannan haddi haƙƙin Allah ne. Haƙƙin Allah ne. Ba haƙƙin mutum ba, haƙƙin Allah ne, saboda zalincin da yayi. Saboda haka idan kayan da ya sata suna nan, za a ɗauka a ba a mayarwa da masu shi kayan su. Idan kayan ba sa nan kuma fa, to shine sai Imam Malik ya ce sai a duba a gani. Idan dama yana da wadata, dan za ka ga wani yana da wadata amma kuma Allah ya jarabe shi da halin sata, yana da wadata sa amma ɓarawo ne, to sai a ɗora masa bashi a kansa, sai ya biya mutane haƙƙin su. Idan ka mu'sir ne, yana cikin tsanani, ba shi da halin biya, to sai a kyale masa, ba za a dora masa nauyin biya din ba. Wannan tafsilin shi na Imam Malik, wanda yake shine aula bisa kaulin Hanafiya, da suka ce a'a, ai tunda an riga an yi masa haddi ba zai biya ba, domin haddi haƙƙin Allah ya kawar, bai kawar da haddin Allah ya dauke, bai dauke haƙƙin jama'a ba. Na'am, karanta ayar shi.
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
الله يقول ألم تعلم، أي كان سني يا رسول الله شوى الله mulkin sammai da mulkin ƙasa duk nasa ne. Yu'adhibu man yasha, yana yin azaba ga wanda ya so, wa yaghfiru liman yasha, ya gafara ga wanda ya so, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne bisa komai. Wato duk abin da ke cikin ƙasa nasa ne, yana tasarrufi yanda ya so. Saboda haka wanda suke cewa Allah bai iya ba, ta yaya za a ce shari'a wai a yanke hannu, suna ganin kan cewa Allah bai iya ba. Abin da ke cikin ƙasa duk da sama duk na Allah ne, kuma in tausayi ne Allah ya fi mu jin tausayin bayinsa. Kai da yanzu ma ka tsince shi, shi ko Allah ya san lokacin da aka hada maniyin uwar da na uban, ake halittar tasa, yake ta kiyaye shi, yake sanya shi tunda yana rai, har ya zamanto dugon jini, har ya zamanto tsoka aka sa kashi, yana tafiya, duk Allah yana ganin sa a lokacin nan, ya sa mala'iku suna tararrabin sa ta ko ina, aka haife shi, shedan yana nema ya tuce shi, ya sa mala'iku suka kare shi, ya sa uwarsa ta ji tausayinsa, duk aka yi masa wannan, sannan kai za ka kamanta tausayin Allah ga wannan talikin da kai tausayinka gare shi? Allah ya fi mu tausayin kanmu da kanmu. Amma duk da haka Allah ya yi wannan hukuncin, saboda me? Saboda maslaha mai girma da ke ciki. Kamar yadda Allah ta'ala ne ya ce wajen qisas, ya ce walakum fil qisasi haya, rayuwa mai girma matabbaciya ce a gare ku a cikin yin qisasi, tare da abin da ke cikin yin qisasi na zubar da jini ga wanda ya zubar da jinin wani. To haka zalika, wajen wannan akwai hikimomi masu yawa, shi yasa Allah ya ce wallahu azizun hakim, taka ne yake tsare dukiya. Duk wanda yaga kuma irin abin da yake faruwa a cikin al'umomi na inda babu karfin doka, na inda babu shari'ar Allah, na barna da yake faruwa ga dukiyoyin mutane, zai san kan cewar akwai hikima a cikin wannan dokar. Tunda ai ba wai zaka samu ne, ba za ka je kai ta ganin hannayen mutane a yanke ba, kowa yana yawo da dungulmi a cikin al'umma. Ana yin wannan ne a bayyane, yanda za a nuna wa mutane, dan Allah ta'ala ya ce wa la shad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, a sami yanki daga cikin mu'minai su halarci wannan azabar da ake wannan haddin, domin in aka gani za a san cewa to wannan fa da gaske ake yi, wannan zai sa duk wanda yake zai zo ya kawo barazana ga zaman lafiyan al'umma, ga dukiyoyin mutane da alfarmarsu, ya zaman to kan cewa bai yi wannan ba. Akwai 'yan sanarwa, 'yan uwanmu, 'yan hizba, an samu fitulu a gefen filin sukuwa, saboda haka an hana faki, an hana aji motoci a gefen titi. Za in nan wajen ya cika, za a sanya motoci a can waje, kuma saboda wannan fitulu da aka samu, akwai 'yan hizba suna sintiri a wajen domin tsare dukiyar mutane. Sai dai a bada haɗin kai, idan wajen lokacin karatu ne, ba za a ɗauki mota a lokacin ba, duk mutumin da yake so ya ɗauke motarsa, akwai inda za su nuna masa inda zai ajiye motarsa, wanda ba zai zauna karatu ba. Amma duk wanda yake ya zauna karatu, ba zai zo ya ɗauki motarsa ba, ya tafi haka kawai saboda tsare dukiyar mutane. Saboda haka ai haƙuri da wannan takura da ake yi, saboda dama ana yin abubuwa ne domin irin wato fajircin da mutane suka tsuntsuro, tunda mutane a masu mugun hali, kuma ana ta ganin su a nan wajen. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin su. Hannun da suke sanyawa suke ɗauke dukiyoyin mutane, idan ba za su daina ba, Allah ya shanyar da hannun, ya sanya hannun ya shanye, da ƙafan ma ta shanye. To dole mu ɗauki matakai don mu tsare dukiyoyinmu, saboda yanda shari'a ta ajiye. Da haka muna fata da Allah a bada haɗin kai. Sannan waɗansu 'yan uwa sun janyo hankali da a sanar da lokacin da ake sanya wannan karatu a cikin kafofin yaɗa labarai. Ana sawa daga ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 12 a Radio Kano FM. Sannan a CTV ana sanyawa daga ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 6. Sannan a NTA Kano ana sanya amma na bara daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk waɗanda suka ɗauki nauyin wannan abin da ake yi, Allah ya sa a mizaninsu. NTA na rana na safe ne, 9 zuwa 10 na safe, saboda waɗansu sun nemi a sanar, shi yasa na sanar. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.